الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana ranar Juma'a ce wadda sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1431 daidai da 22 ga watan Oktoba shekara ta 2010. Wannan shine kasar na 7 daga cikin jeren karatuttukan littafin Al-Mi'atun Nisawiyya min al-Ahadithin Nabawiyya, wanda babban malami Sheikh Saleh ibn Abdullah Al-Assaf ya ainihi rubuta. Idan jama'a ba su manta ba, an kwana a hadisi na 31, a yau insha Allah ta'ala za mu tashi a hadisi na 32, al-hadithu thani was-salasuna, an Aisha radiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam idha arada safaran aqra'a bayna nisa'ihi ayyatuhunna kharaja sahamuha kharaja biha ma'ahu وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رواه البخاري. ما ليش الحديث الثاني والثلاثون حديث نتلاتين دبيو عن عائشة رضي الله عنها قالت دقى عائشة الله يتعالى متيرداء عائشة تتي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد سفرا من زم الله تيراد أمنتم الله استبتع قريش ياكسن تي إدن ينفن تفيا أقرع بين نسائه سي يقرئ أتكان ما تنشي. أبن دون مغانا تكي نفي شيني duk sanda mai gida yake da mace fiye da daya, tafiya ta kama shi da ita da daya daga cikin su, idan ba zai iya daukar dukkanin su ba, to sabanin abin da yake mutane sun saba a al'ada shine, a al'adar mu musamman a nan kasashen Hausa na musulmi, duk abin da aka zo za a yi tsakanin mata guda biyu akan dubi wacece aka fara aure. Wannan al'ada ce wadda idan dukkansu sun gamsu da ita ta yi daidai, amma idan yau kana da mata biyu Hausawa dukkansu sun gamsu akan duk abin da aka zo za a fare uwar gida, sai ka je ka auro ta uku, bayarabiya ce ko inyamura ko banifiya ko baflatana, ita kuma da ta zo sai bata san wannan abin a cikin al'adarsu ba, dan haka sai take ganin ba daidai bane. To yanzu da ita da su dukkanin su suna tarayya akan haƙƙin miji guda ne, ba za a ce dole sai ta dawo ta tankwaro zuwa ga wannan al'adar ba, a'a, domin al'ada ce da mata ku ta Hausawa, to shigo da wata kabila gidan baya tankwara ta, dole sai ta bi al'adar ku, sai dai in ta gamsu, idan bata gamsu ba to yanzu sai a koma aslul islam. Shine aslul islam, idan kana da mata guda biyu ko uku ko hudu, idan ka tashi siyo zani kowace sai ka ainihin siyo sai ka bata guda a wannan lokacin. To amma in ya zama matan guda biyu ne, kai kuma kudin zani daya kake da shi, to kun ga a al'adar Hausawan shine in ka siyo sai a fara ba uwar gida, daga baya sai a siyo sai a ba wadda ta biyo bayanta. A al'adar kasar Hausa in ka tashi biya wa matarka hajji sai ka biya wa uwar gida, idan aka sake samun sarari sai a biya wa mabi da ita. Wannan al'ada ce, ba mugunyar al'ada ba ce, matukar an yarjejeniya akanta. Amma kamar yadda na ce, idan ka tafi ka je ka auro wadda ba bahaushiya ba, wadda ita kuma bata san wannan al'adar ba, to ba dole ta bi wannan al'adar ba, kuma kuma ba dole ku bi ta al'adar ba. Yanzu sai a koma aslul din, aslul islam. To aslul din shine me? Shi shine wannan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi. Idan aka tashi waɗannan mata sai ainihin ayi ƙuri'a a tsakanin su su biyu, shine za a tafi aikin hajji ne, matan guda biyu ne, wannan an auro ta shekara 5 da ta wuce, wannan kuma an auro ta shekara 1 da ta wuce. To a tsari waccan bata zama ta fi ta girman haƙƙi ba saboda ita ta zo gidan, wannan kuma bata zama tana da makaskancin haƙƙi ko makaskancin daraja ba saboda daga baya ta zo gidan, a'a, amma a wajen zamantakewa dole akwai girmamawa. Wannan da ta riga ta shigo ya gidan, to za a ɗauki ita ce babba, ma'ana ta cancanta a basu, a bata daraja ta girma, amma ba daraja ta ikon cewa tana da kama karya ko kuma tana da fifikon haƙƙi akan waccan ba. To in ku gane wannan, yanzu kenan wannan kuɗin kujera aikin hajji da kaje ka sai kujera ƙwaya ɗaya, za a zo ayi ƙuri'a ne a tsakanin matan nan, domin wannan bai rabiya ce, waccan ya mura ce, kai kuma da kake auren su Bahaushe ne ko Banife, kaga dukkanin ku kuna da al'adu mabambanta, wanda in aka ce za a bi al'adar kowa, to al'amarin mai yiwuwa ba haka abin zai tafi ga wani ba. Wannan takarda ta kujera sai a zo sai a rubuta, misali a babi na ƙuri'a nake so in kwatanta mana, a ce a garin Kaduna ne kuke, sai a samu takardar farko sai a rubuta Kaduna, sai a nade ta haka, sai a samu takarda ta biyu ita ma sai a rubuta Kaduna, sai a nade ta haka, sai a samu takarda ta uku sai a rubuta Makka a jikinta, a rubuta Makka. To dama matan su uku ne, sai a tattara takardun haka a hargitsa su, tabbatar sun hargitsu da juna, sai a watsar da su sai a ce kowace ta zo ta dauka, kina dauka sai a ce iqra kitabaki kafa bi nafsiki al-yawma alayki hasiba, karanta da kanki ki gani me ke gani Makka, masha Allah, da ke za a tafi fara shirya kayan ki, zo a je a miki fasgo kaza kaza, ke kuma fa da gani babu tambaya, dama ba sai an tambaya ba, Kaduna masha Allah, fara gyara tukunyar sallah, ke zaki girkin sallah, misali kema Kaduna shikenan, kema alhamdulillah ku za ku zauna a gida shikenan. To kun ga idan shekara ta kewayo badi ko, yanzu ba guda uku za a yi wa ba, guda nawa za a yi wa? Guda biyu za a yi wa. Idan wata shekara ta kewayo kun ga ita ɗaya babu magana ƙuri'a. Idan musulmi suka karanta addinin su suka san addini, ba abin da yake addini zaman lafiya, domin wannan abin da muke karanta yanzu ita ma al'ada ce, amma al'adar wa? Al'ada Annabi ce sallallahu alaihi wasallam. To al'ada Annabi ita ce da larabci ake kira sunna, dan haka kun ji duk sanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya nufi zai tafiya, idan da tafiya za ta yi wuyayi da matan gaba ɗaya ne, kamar sadda yake aikin hajji da matan shi ya tafi gaba ɗaya. To amma yanzu wannan tafiya ba za ta yi gaba ɗaya ba, dan haka sai ai ƙuri'a. Sai Aisha ta ce fa ayyatuhunna kharaja sahamuha, wadda duk kibiyarta ta fito, ma'ana kibiyarta wadda duk ita ce ta ɗauki ta dace da wannan ƙuri'a da aka yi, kharaja biha ma'ahu, sai ya fita wannan tafiya tare da ita. Wa kana yaqsimu li kulli imra'atin minhunna yawmaha, sai Aisha ta ce kuma dama Annabi ya kasance kowace mace daga cikin matan nan nashi guda tara ya nemi mata rabon kwananta, yana ba ta daidai da abin da ya dace, wuni guda, wa lailataha, da kuma daranta. Shine kowace mace a musulunci, anan ma a musulunci ba a al'adar Hausawa a kasar Hausa musulmi ba, a musulunci shine kowace mace tana da haƙƙin a bata kwana ɗaya ne, da yi ne ɗaya. To kuma a musulunci da kwana ake farawa, dan haka idan yau Juma'a wance ita ce ta kammala girki, to wance ita za ta karbi girki, to wannan daren da zai biyo bayan wannan ranar nata ne, haka wayewar garin har zuwa rana ta fadi, haka hadisin Bukhari ya sake fadi, in kun karanta shi cikin Bulughul Maram da sharhin shi na Subulus Salam za ku gani. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yakan shiga dakunan matan shi tun bayan sallar asr, ya shiga su tattauna da wannan, ya shiga su tattauna, ya shiga har sai ya tike akan dakin wanda zai kwana sallallahu alaihi wa sallama. Kenan yanzu kun ga sadda rana za ta fadi, lokacin ya gama kekewa ya dakunan nan nasu, a lokacin ne zai shiga dakin wanda zai kwana, to daranta ya fara ke. To yanzu a cikin wannan hadisi Aisha ta nemi mana ishara, annabi yana baiwa kowace mace wuni daya da kwana daya. To wannan shine aslu adatul islam, hadha aslu sunna, wannan shine asalin sunna. To idan aka yarjejeniya da mata biyu da kake aure da kai kun yadda akan kwana biyu ko kwana uku ko kwana hurhudu, to shine ghaya, abinda yazo daga malaman fiqh na salaf, kar a gaza kwana daya da yini daya, kar a wuce wuni hudu da kwana hudu. To ina ma'anar wannan magana? Kai mai gida ka yadda za ka shiga ɗakin Aisha kai mata kwana biyu, ka fito ka shiga ɗakin Hafsa kai mata kwana biyu, su ma dukkaninsu sun yadda. Amma idan su suka haɗu suka yadda za a yi kwana biyu, kai kuma mai gida ka zo ka ce baka yadda ba, sai dai a yi kwana ɗaiɗai ko kwana uku ko kwana hurhudu, to an samu saɓani kenan. To sai ku yi ƙoƙarin tattaunawa a fahimci juna. Idan aka kakare wata na ganin cewa ita fa gaskiya miji ya zo ya kwana uku a ɗakinta ya yi mata yawa, wata na ganin cewa gaskiya miji ya zo ya yi kwana ɗaya da wuni ɗaya a ɗakinta ya yi mata kwana biyu, ita kuma ya yi mata kaɗan. To yanzu an kakare kenan, wannan tana son kwana biyu, wannan tana son kwana uku. To anan akwai ɗayan abu biyu, imma a ɗauki ka'idar hukumul hakim yarfa'ul khilaf, shine waye mai hukunci yanzu a tsakani, shine mai gida. Idan mai gida ya ce to ni na zaɓi kaza, ya yi daidai, in ya zama kazan nan da ya zaɓa ya yi daidai da abin da uwar gidan ta zaɓa, to ke amarya kake ce ai dama na zo na samu kanku a haɗa, ni kan ai na shiga uku, na shiga rintsinku, sai yadda kuka yi da ni, gashi nan kun haɗe min kai, dama ka san kun gama tattauna da kai da mataka kuma kuka zo kuna ɓata min lokaci, kar ki faɗi haka, shari'a ce. Idan kuma ya yi daidai da abin da mai gidan ya zaɓa, ya dace da ra'ayin da amaryar take a kai ko matar ta biyu, ke kuma uwar gida ba daidai ba ne ki ce ai dama ni kan na san ba a tatawawa, amma damu da ni ba ma sai an ga dama, kar ki faɗi haka. In ba a ɗauki wannan fatawar ba, to sai a koma aslu, shine mai sai ya koma ya wa kowace mace kwana ɗaya. Ina fata an gane, kowace mace sai mata kwana ɗaya. Jama'a kuna fahimtar waɗannan abubuwan da kyau? Abinda ya sa wannan qadiyya ce wadda tana samun mata da yawa da suke su biyu ko uku ko hudu, kuma tana iya yiwuwa ta same ki ke dinnan, domin da zaran mijinki ya ƙara aure, to yanzu ba zuwa za a yi a nemi menene fatawarki ba ke uwar gida, ba kuma lallai ne a ɗauki ma huwal muta'araf bainan nas, menene abinda yake sananne a tsakanin mutane. A'a, za a dubi yanzu wannan da ta shigo gidan, daga ina yaje auro ta, daga Jos, yanzu ita yar kabilar Angas ce, gaba daya bata san ainihin al'ada ku ta Hausawa ba, kai Bahaushe ne, uwar gidanka ba Fulatana ce, bata san al'adar su ta Fulani ba, matarka ta biyu ba Barbariya ce, kaga yanzu an hada Bahaushe da ba Fulatani da ba Barbare da Angas, yanzu kowa yana da al'adar shi ko? To in har aka kasa haduwa akan wani ra'ayi guda, to sai a koma al'aslu, shine kwana daidai. Ina fata an gane. Sai Aisha tace ghaira anna Saudata binta Zam'a, sai dai kuma ita Saudatu yar Zam'a, wahabat yawmaha wa lailataha li Aisha, ta bada kyautar yininta da daranta ga sayyida Aisha zauji nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, matar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama. Me yasa bayan da aka ce Aisha kuma aka ce matar annabi? an yi haka ne domin a tabbatar da Aishan ba wata Aisha bace, Aisha da aka sani mata Annabi sallallahu alaihi wa sallam. To asalin abin da ya faru, Saudatu ita ce matar da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya aura bayan da As-Sayyida Khadija Allah ya kara mata yarda ta rasu. Da ya aure ta suna nan tare ta manyanta dan ta wuce shekara 50. Sai ya auro As-Sayyida Aisha. Aisha ta zo gidan ga ta budurwa, sharnan budurwa, sai ta fara daukar hankalin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sai ita Saudatu sai ta amfani da zurfin hankali da kaifin basira da gogewa a duniya da kuma dadewa, sai ta ga cewa yanzu idan ta tada kayan baya, karshen kayan bayan za ta kai ne zuwa ga a sake ta. To kun ga wannan na daga dabi'un da muke fatan a samu gyara a cikin mata musulmi na arewacin Najeriya. Su daina ganin cewa saki falala ce, wallahi tallahi saki kaskanci ne. Idan aka saki mace ta kaskantu kuma ta wulakantu, kar ta ga cewa yo ba ga maza can ba, wallahi tallahi kaskanci ne. Ku je ku ga Bayarabe ko Ibra ko Inyamuri, a anguwa daya mata nawa aka taba saki? Zaki samu anguwar da a cikin Yarba ba a taba sakin mace ba, zaki samu kauyen da ba a taba sakin mace ba. Duk bala'in da za a yi da gumurzu sai dai tai yajin ta dawo ko yayi gudun hijirar ya dawo, amma ba za a taba yi ba. Wannan barin gaya muku, wallahi aibi ne ya samu musulmi Hausawa yan arewacin Najeriya da an yi abu, dan haka har ya zama aibi babba. Yanzu abokan mu so da dama Yarabawa sai su ce suna so su zo su auri Bahaushiya, amma kuma abu kadan sai ta ce a sake ta, abu kadan sai ta ce a sake ta. Sannan kuma Bayarabiya idan Bahaushe ya je mata, tunanin da za ta fara yi, to ai shi wannan da an yi abu sai yayi saki, wato kawai shi Bahaushe da Bahaushiya kirarin su a arewacin Najeriya shine daidai da kalmar da Balarabe yake cewa akhirud dawa alkai, akhirud dawa alkai. Larabawa suke karin magana suna cewa idan ciwo ya kici ya kicinyewa, akai magani na daya, akai na biyu, akai na uku, to sai a zo sai ayi sakiya, shine a zo a sanya makodi ko kibiya a cikin wuta, a zo a dadana a wurin. To in kuka ga an kai ga haka, to magani na karshe kenan ko? To ba haushe shi haka. A musulunci saki shine akhirud dawa, in an rasa abin da za a yi kakka to sai a yi saki. To kuma fa masu yin saki din nan da irin wannan siffar, kafin su yarda su yi kome da wahala, dan duk wani mataki da za a bi an gama bi gaba daya, an gane cewa babu wani alherin ya zauna da ita ko ta zauna da shi, sai a ce ai saki. Dan haka sakin kwaya daya za a yi, amma kwaya dayan nan ba za a iya yi, ba zai yiwu a koma ba, saboda an ce za a koma za a ce a za a koma akan mi, an taba sulhun su akan kaza, an taba sulhun su akan kaza, an taba sulhun su akan kaza. Kuna fahimta jama'a? Amma kun ga anan kasar Hausa, musulmin arewacin Najeriya, Hausa Fulani da ake cewa, yanzu nan sai ce ya sake ta, kuma la'asar sai a zo a bashi hakuri, sai ce to shikenan hakuri ya dada ita. Bayan wata biyu ko wata uku sai ce an sake yin saki, sai ce liman ya zo ya sa baki an maida ita, bayan nan sai ce an zo an sake saki. Saboda haka sai zama gaba daya, wallahi barin gaya muku, wallahi wannan abin na daga cikin bacin tarihi ba, tarihinmu ne lalace ba gwaninta ba ce. Domin samun gidan da ba a taba sakin mace ba yana da wahala, samun gidan da ba a taba samun wata sakakkiya daga wani gidan ta dawo wannan gidan ba. Amma wallahi sallahi a kasar Yarbawa, mace a sako ta daga wani gidan ta shigo wannan gidan a matsayin miji na biyu, gori da zinde kadai ya ishe ta. Na biyu, yayin da shi wannan shi kuma zai zo ya auro matar da take sakakkiya ce daga wani gidan, da gori da zinde da gulma sun ishe shi shi ma, don haka yana da wahala ku je kotu a ƙasar Yarabawa ku ga musulmi bai rabe, matar shi musulma bai rabe, ya ta kai shi ana kicikicin za a kashe aure. Amma a nan idan yan jakan magore kullun za su je kotu area 1, area 2, area kaza, kotu ta kaza, za ku ji rahoton da za a ɗauko shi ne wani ya zo akan magana gishiri da magi da kuka da kubewa an saki matar. A wannan ya zo ya siyo akuya ne, wannan ta ce ba za a yi ba, shikenan ya saki matar. Saki ya zama, ina gaya muku wannan lalacewar tarihi ne kuma gurɓacewar zuriya ne. Kowace mace ta koma ta yi tunani akan wannan abu. Dole ne maza su haƙurtar da kansu, dole ne mata su haƙurtar da kansu. Wannan shine darasin da As-Sayyida Sauda Ummul Mu'minin take nuna mana. Shine ne mijinta na farko ya rasu, to wannan rasuwa kaddara ce wadda kamar yadda Allah yake sifanta ta, ta musiba, in asabatkum musibatul maut, to yanzu wannan musiba ce ta same ta. To shikenan yanzu ta auri manzon Allah, ta wuce shekara 50 a duniya, yanzu ita alheri ne a ce yau an sako ta, gobe kuma an taro ana sake daura mata aure. Saboda haka sai ta ga cewa ita yanzu tashi hankali ba nata bane, tunda ta samu inda za a rike ta, to rayuwa hakuri ake yi, madadin ta zo tayi ta yarfar da magana sai ta nasu. Yana dawowa sallah sai ta same shi, na ga cewa yarinyan nan da ka aure ta ta fara dauke hankalinka. To a dabi'ar maza, idan mace ta fara magana haka, ko da limana ne, sai ki ji ya fara kick starting, sai ki ji ya fara dauka wuta, to sai yaya sai ce a saurara ka ji saurara, ai ba nazo da jawabi ne, magana nake. Don ita magana dole akwai yadda za a yi ta, akwai inda za a fara ta, me yiwa baki faro ta bane ta yadda. To abinda nake so da kai, da a ce ka sake ni ranar lahira ya zama ban tashi cikin matanka ba, to gwamma ka banni cikin aurenka, ranar lahira in tashi cikin matanka ya fi min daraja. Magana wannan yarinya kuma da ka auro cikin kwana 30 ka zo kai min kwana 1, don haka duk wata ina da kwana 1, sauran kwanaki na to na bata, to sauran kwanaki na bata, yana hukunta na bata kwanaki 29 ke. Idan wata ya zama yana da kwana 30, idan wata yana da kwana 30, to kwanaki 1 shine na ainihin Sauda, kwanaki 29 shine na Aisha. Ina fata an gane. Ana nan annabi ya karbi wannan, amma ina son ku dubi ƙarshen hadisin, menene riwayar ta ce, tabtaghi bi zalika ridha rasulillah, tana neman yardan manzon Allah ne da haka, tana neman yaya manzon Allah zai farin ciki, yaya zai ji dadi. Wato ashe wannan rayuwar mace za ta sadaukar da wani abu na haƙinta, da wani abu mai mata dadi, mai mata zaki, wanda take son shi, za ta yi alfahari da shi. Saboda me? Saboda ta samu riza zaujiha, don ta samu ainihin yardan mijinta. Kar ku ce As-Sayyida Khadija As-Sauda ta kai lokacin da bata sha'awar ɗa namiji, tana so. Kar ku ce mummunan mace ce. Kar ku ce a shekara 50 ɗin nan ta kwarkwashe ne tana yawo da sanda. A'a, mace ce dirarriya, in kika karanta tarihinta, jikinta baya bayyana shekarunta, amma ta yi wannan saboda na ɗaya neman yardan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To a nan sai mu tsaya mu nazari, ko haka sidda ka nemi yardar da manzon Allah, ko manzon Allah ya yarda ya ji daɗi, Allah zai yarda da kai. Balle wannan matar ba haka siddan ba ce, matar shi ce ta nemi yardar shi, ya yarda, ya ce mata kin yarda da haka, ta ce sai yarda, da ya fahimci zalunci ne zai yi,
don Allah baya zalunci sallallahu alaihi wasallam ba zalunci bane ya fahimci haƙinta ne ta bayar dan ta samu ƙarin karbuwa a wurin mijinta masha Allah ta samu dan haka aka zauna kwana 29 duk na Aisha ne kwana daya in wata yayi shine na Sauda ana nan sai mata suka taru a gidan har aka samu ƙarin mata guda 7 daga 2 ya zama nawa 9 to shikenan yanzu kowace mace daya in kun fahimci hadisin kwana daya ake bata to tunda kwana daya ake bayarwa yanzu dai ita Sauda tana nan da kwana nawa da kwana daya Aisha yanzu ta koma tana da kwana nawa a koma tana da kwanaki 22 saboda in kika ɗigo kwanaki 22 kika hada da 7 ya zama 29 ga daya dan haka kowace mace za a yi mata kwana daya amma Aisha in an hada cumulative summation in an hada tattaruwar lissafin Aisha tana da kwanaki 22 sai ku ce yaya abin zai yi duba yadda statistics daya biyu uku biyar shida bakwai takwas tara rana ta daya Sauda rana ta biyu Aisha to sai sauran ranakun kowace a bata kwana daya idan aka sake tuyowa kuna fahimta sai a yi wa wannan kwana nawa kun gabata da shi wannan kwanan da ba a bata nawaye na Aisha sai a ba Aisha kuna fahimta a cikin watan fa idan aka ciwo sai a sake ba waɗannan kwana ɗaya ko kuna fahimta kuma ka sake juyowa za a ba Sauda wannan nata din sai a sake ba haka kun ga nata kun ga da tana da nata ga wannan kun ga tana da hudu su kuma waɗannan ba suna da bibbiyu ko haka ne to an sake kewayowa ai yanzu kun ga za a sake ɗaukar ɗaya ba Aisha sannan a ba wannan sannan za a sake ba ta kun fahimta sannan a zo a sake ba wannan to sai ku fara lissafawa kun ga ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu sha uku sha hudu sha biyar sha shida sha bakwai sha takwas sha tara 21 da 2 da 3 da 4 da 5 da 6 da 7 da 8 akwai sauran guda nawa sauran biyu kuma ka sake tahowa waɗannan biyu ɗaya na Sauda ɗaya na Aisha to yanzu lissafa 1 2 3 4 5 6 7 8 Aisha a cikin wata tana da kwana nawa su kuma sauran suna da nawa kun fahimta to asalin menene ya ja Aisha ta samu wannan roman daga rabasa neman yarda da Sauda take a wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam to abinda nake so ku gane shin Sauda ta samu yarda ko bata samu ba ta samu a yau da Sauda bata yi wannan hikimar ba ta gogaggiyar mace wadda ta san Allah ta san rayuwa da a tarihi ba inda za a karanta cewa ita matar Annabi ce sai dai a ce tana daga cikin matayen da Annabi ya saka matayen da Annabi ya saka malaman tarihi ko waiwaye tarihin su ba sa son su saboda sun bata sarira su sun bata rayuwar su naga tayi sai dai a ce daga cikin matan da ya saka kaza sai a faɗi dalilin sakin dan tarihin ta ya ƙara baci
ya saki wata mata mai suna Ummu Jamil,
ya saki Ummu Jamila ko Ummu Jamil ko wace ce, ya saki wata ita wannan mai lokacin da aka bada zadi ne za ku zauna da manzon Allah cikin talauci ko kuwa sai kaza kaza, ita ce tace san ba za ta zauna cikin talauci ba, shikenan annabi ya saki ta sewa. Sai kuma wannan ta zo ita kuma annabi ya aure ta, a'udhu billahi minka, Allah ya tsare ni ma ni daga gare ka gaba ɗaya, kaza 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 kaza, manzo Allah yace ita ma ya sake ta. Waɗannan a tarihi su ne ake kawowa akan ya saka. Waɗannan za ku ga malaman tarihi saboda waɗannan matan sun bata wa kansu rayuwa da tarihi ba ma a wawayen su. To abin da nake so ku gane a yanzu, sai ki tsaya sai ki wa kanki nazari, wannan sadaukarwar da as-sayyida Sauda ta yi, sadaukar wannan ta yi ne wadda daga ƙarshe yanzu ta gyara mata rayuwa duniya da lahira ko bata gyara ba? To ke ma sai ki je ki wa kanki fada, dan haka ki daina hangen wai akwai maza a waje, kuma ki daina hangen ai in na fita ai dama akwai wane da wane. Lokacin kina budurwa ne ake ribibinki, yanzu in kika fito ba ke ce a dandali ba, akwai wasu sababbi yan yayi. In kika fito anti babba za a rinka ce miki, ba wanda zai taho yana layi a wurinki. Ina fata an gane. Saboda haka mata ku rinka tsaya waɗannan hadisai kuna ɗiban izina da darussa a ciki game da rayuwar magabata, yaya suka zauna da mazajensu. Waɗannan su ne salaf, wadda duk ta ɗauki ɗabi'a irin tasu ita ce salafiya ta gaske. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. To wannan hadisi ya zo da wata babban mas'ala, wannan mas'ala kuwa ita ce mas'ala dangane da ƙura, mas'ala dangane da ƙura. Wato idan al'amari ya kai an rikice a musulunci, musulunci yana da ainihin wato hanyar gabatar da ƙura, wannan mas'ala tana da matuƙar muhimmanci. A musulunci ƙuri'a ko kuma ƙura ɗin ita ce hanyar warware rigingimu masu ɗimbin yawa, ba wai abubuwan da ainihin aka sani a yanzu ba. Misali, musulunci yana da hanyoyi waɗanda yake warware ainihin wato rigingimu. Don haka ina fatan zan yi amfani da wannan damar in ɗan buga mana wani misali guda biyu. Misalin farko shi ne, idan mace tana da ciki, tana da miji ko ba ta da miji, sai ke da awar cikin akan wani wanda ba mijin aurensa ba, to a nan za a ɗauko hadisin annabi ne da yake cewa al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankara wal yaminu 'ala man ankara. Albayyinatu 'ala al-mudda'i, yanzu ita ce da'awa. Abinda ake nufi da'awa ita ce kawai ka zo ka faɗi magana, anan ba za a dubi girmanta ba, ba za a dubi darajarta ba, da iliminta, da gogewarta, da natsuwarta, da duk wani abu. A'a, ka'ida ita ce ta kawo shaida, domin Allah cewa yake fa in lam ya'tu bi shuhada'i fa ula'ika 'indallahi umul kadhibuna, idan har ba su zo da shaida ba, to waɗannan su ne makaryata a wurin Allah, dan haka sai ta zo da. To idan har ta zo da shaida, shaidun nan guda hudu waɗanda za su shaida, babu shakka shi ne ya yi zina da ita ya mata wannan ciki. Idan babu wannan shaida, fa sai me al-yaminu 'ala man ankara, ko kuma idan ga shaida ta kawo, bayan ta kawo shaida ya zo yi musu, sai shi kuma a bashi rantsuwa, ya rantse da Allah akan cewa maganan nan da ta faɗi ƙarya take yi. Amma fa ku kiyaye sai ta kawo ne. To idan ta kasa kawo shaida, bai shi ma babu rantsuwa akan shi, domin tunda in ta kawo shaida, to shi ne yanzu tana da dalilan da za su kare ta, to shi kuma yana da dalilan da zai iya ƙaryata ta, a bashi rantsuwa. In haka ta faru, babu shakka makaryacin cikinsu sai Allah ya sauka mishi da musiba tun a nan duniya. Ma'ana yanzu ita ta je ta yi hayar wasu ne waɗanda ba sa jin kunyar Allah, ba sa jin tsoron Allah, za su iya bude baki su goyi bayan ta akan ƙarya ga su suna da siffofi na nagarta dan ba kowane tarkatarka za ta kawo ba didda haka ta samu masu irin wannan siffar suka kijin tsoro da kunyar Allah suka bada shaidar ƙarya na ɗaya ke na biyu shi kuma yanzu ya san gaskiya ne kuma ya dubi tsabar idan ta ya dubi tsabar idan waɗannan mutane waɗanda shi ya san gaskiya suka faɗi akan shi shi kuma ya rantsuwa da Allah akan ƙarya take su ma ƙarya suke kai Allah ba zai bar shi haka ba saboda haka ta faru a cikin hadisin Qasama wanda al-Imam al-Bukhari ya ruwaito da ne daga cikin ƴaƴan Abdul Muttalib kakan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya dauki dan shi ya bayar wato wan uban annabi aka bayar an ba da shi ne ya je wani kauye ya rinka musu kiwo ya je yana kiwo ran nan kawai sai mai gidan shi sai ya daga tsuman giya sai ya fada mishi sai ya fadi warwas sai ya suma ashe doguwar suma yayi kafin ya mutu can sai ya farfado yana kwance cikin jini sai ya ga wani ya zo zai wuce haka yace bawan Allah ina zaka sai yace zan tafi makka ne zan yi aikin haji yace idan ka je kai shela ina banu kaza ina jama'a kaza in suka taru cikin ku ina dattijo kaza in yace gani kace danka da ka bayar amana yaje kiwo to an kashe maka shi yana fadin haka sai ya langabe sai ya mutu mutumin yaje ya cika wannan wasiya dattijo Abu Talib yazo ya tara su to ina tuhumar ku da dana kowa yace shi ba shi bane to sharadin ita wannan kasama shine sai in ba a samu gawa a kofar gidanka ba in aka samu gawa a kofar gidanka to babu maganar wata kasama kawai za a danganta gawa ne zuwa gare ka sai dai in za ka yi rantsuwa dan haka gawa ce ga gida nan ga gida ko ina haka amma ita gawar sai aka same ta a tsakiya ko aka same ta a bayan gari waye zai dauki nauyinta duk wanda ya san shi ne ya ji tsoron Allah ya dauki nauyinta a nan duniya ya fi sauki amma sai kowa ya ce ba shi bane to dattijon nan ya ce to za a tattara gidajen anguwan nan kowaɗanne za su bani raƙuma da gwargwadon yadda adadi ya kama aka lissafa raƙumi goma goma dukkan mutanen anguwa suka taho suka yi rantsuwa da Allah a kan cewa ba su suka kashe ba kuma ba su san waye kashe ba dama haka ake kasama za ka zo ka ce na rantse da Allah ban kashe ba ban san wanda ya kashe ba idan kuma na kashe ko na san wanda ya kashe masifa ta same ni ko bala'i ya same ni ko Allah ya saukar min da wani jafai kana fadin haka shikenan tafi suka zo duk suka fada su tara da na goma ya zo ya ce a shi ga raƙumi goma ya zo a ɗauke mai rantsuwa aka karɓa shi kenan aka tafi mai riwaya hadisi ya ce ba a shekara guda ba waɗannan mutane da suka rantse gaba ɗayansu suka mutu to kun ga wannan kadiyar ta yi kama da irin waɗannan kadaya ɗin kai rantsuwa akan ƙarya ko kuma ka kawo sheda don ka kare ƙazafi dole ne a tarbiyantar da mutane su saba fadin gaskiya a nan duniya duk bala'in da zai same su a duniya ya fi sauki abu na farko kenan abu na biyu idan kun fahimci wannan bayani da kyau to sai mu dawo kan magana da muke yi dangane da misali na biyu shine misali dangane da a ina ne addinin musulunci yake aiki dangane da ita wannan ƙur'a wato ƙuri'a amma ina son ku ji kafin nan kun ga wannan kabilar da ta wuce ba a raba ta a musulunci da abin da suke kira DNA ba a yi ta da DNA DNA wata hanya ce ta gwada jini don a iya gane cewa wance da ta ce wane yi mata ciki sai a ɗauki jinin ɗan sai a ɗauki jinin shi wancan da ta faɗi idan ya yi ɗaya kawai sai a ce shi ne to ina son ku san daga cikin kuskuren da ya tabbata yanzu haka, ƴan Adam, wato mu mutane ƴaƴan Annabi Adam, to speci ne, gida-gida ne muke da gwargwadon jinin mu a duniya gaba daya. Dan haka yanzu akwai afage a internet inda zaki je ki ciki, ki fadi sunanki, ki fadi komai da komai, ki je a jajininki, ki dauka ki aika musu a America, za a je sai a iya gano kai jininka daga cikin ƴaƴan Annabi Adam, gidanku daya da ko su George Bush ko ki duka ai dan Adam, sai a gano gidanku daya da wane, yana wata kasar sai a gano wannan speci din, an riga an gama gano su yanzu a duniya. Misali a ce ƴan Adam kashi 8, aya 2-8 haka, misali. So da haka sai aka bi aka gwada, idan aka gwada yanzu sai a gano gidan, to yanzu in ya kasance wannan da ya mata cikin ta haihu ba kai bane, amma da shi da ya mata cikin da kai kuna gida ɗaya ne ta hanyar wancan nau'in, yanzu za a iya ɗaukar jinin a baka kenan, a ce ɗan shi ne, ko kun fahimci wannan? Kamar yadda blood group yake, blood group yanzu sai a ce wannan yana group A, wannan B, wannan C. Misali in aka zo ƙarin jini, ba ana duba wanda kuke gida ɗaya ba? To DNA din wata ƙididdiga ce ta keke ta fi wannan, amma dai akan wannan ne aka kirkiro ta. Dan haka ku kiyaye, yanzu DNA is no more relevant, shi kanshi Bature ya maida DNA ba ita ce madogara ba. Yanzu an dawo ga thumbprint, shine wannan zane na yatsa, zane na yatsa shine nassin Qur'ani dama da sunna suka nuna har abada kowa da nashi, duk halittar duniya ba za su taba yin daya ba. Qur'ani ya nuna mana, hadisi ya nuna mana, har ma saboda Qur'ani ya nuna yadda wannan zane na yatsa yake kowa da kowa da bambanci, sai Allah ya yi ishara akan wuri mafi zama matsala a jikin dan Adam shine yatsu. Dan haka Allah ya ce ayahsabul insanu allan najma'a izama, sai ya ce bala qadirina ala an nusawwiya bananahu. Allah ya ce dan Adam yana tunanin ba za mu iya hada skeletal din shi bane, kashin shi, sai ya ce a daina magana kashi, wannan yana da saukin hadawa. Banan, waɗannan yatsu, to waɗannan yatsun ba hada su ba, kun ga zanen da ke jikin yatsu kowa nashi daban ne. Dan haka yanzu aka yi wannan na'ura, shi yasa in kika je yanzu zaki wakatin e sim card dinki registration a wurin da ake, zaki ga an ce dannana, sai a dauki hoton wannan thumbprint dannana. To duk duniya in aka zo aka saka wannan akan database, ko a ina in aka kamo hannunki, ko a ina dai kin taba register na wani sim card, ko a ina aka kamo hannunki, ana sawa wannan machine din, zai kada ya gano cewa wanta ce wanta ta taba yin register a sim card kaza. Dan haka in kika je za a tambayi sunanki, addressinki, hotonki, duk wannan hoto ma da sauransu, dan dai ƙara tabbatar da wani abu ne. Wannan DNA da ka sa aka dauki hoton zanen yatsanka, kun fahimta? Ba wai sai kai laifi a waya ba, a'a, duk inda kai laifi a duniya aka kama ka, aka kasa gane komai game da kai, ko gawarka aka tsinta, aka kasa gane komai game da ita, za a ɗauki wannan yatsan naka, sai a je a dangwala shi ga irin wannan na'urar ko ina take a duniya, domin ana son ne a maida abin ya zama network a duniya gaba daya. Duk in MTN suka gama wannan registration din, Najeriya tana da database, za a dora akan database. Database in Najeriya yana haɗe da na duniya ko ina. Dan haka ko ina ka tafi, kawai in aka je aka danna haka, ana dannawa kawai sai fito da cewa sunanka wane, har ma hotonka sai a gani, da duk addressin ka, da lambar wayanka, da duk wasu abubuwa da ake nema game da kai. To yanzu wannan thumbprint shine babban abin dogaro, ko kun fahimta? Dan haka a musulunci ba a iya gane wane dan wane ne, ku kiyaye ta hanyar DNA gwajin, wannan shine. wace hanya ce a musulunci ake iya tabbatarwa? Na daya, ana tabbatarwa ta hanyar mata shi ce ta haifa a gidan shi. Idan bai yadda nashi bane yayi musu, saboda annabi ya ce alwaladu lil firash, da na mai gida ne. Dan haka mace ta haifi da a cikin gida namijin ta kaza, to namijin ne. Idan zina ta je ta yi oho, amma yaya ne dai oho, miji ya karba, shari'a ta bashi da nashi ne. In yace bai karba ba fa, to a lokacin sai sili'ani. Ba za a ce a tunda ya ce bai karba ba, a je a gwada jinin shi da jinin yaron, babu wannan a musulunci. Na ɗaya kenan. Na biyu, idan aka samu rikici, to shine zan karanto mana a nan, to a lokacin ne za a amfani da ƙur'a. Ga littafin Ad-Durrul Bahiyya da yace faslun wal waladu lil firashi wala ibrata li shubhihi bi ghairi sahibihi. Da na mai gida ne, ba a lura da rashin wai bai kama da uban shi ba. Da dan bai kama da uban shi ba, wannan ba dalili bane. Saboda wani mutum ya taba zuwa wata ran wurin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, yazo da da baki, shi kuma farin fata, matan shi farin fata, yace manzo Allah duba abin da ta haifa. Manzo Allah yake mai yace ba ganin shi baki. Sai manzo Allah ya murmushi, yace mishi kana da raƙumi? Yace wadanne iri ne? Yace duk jajaye ne, cikin su fa babu ja ko baki. Yace akwai. Sai yace me kake gani ya faru ga wannan dan? Aka samu bakin raƙumi sutuk, amma jajaye suka haife shi. Aka samu jan raƙumi a cikin farare, aka samu farin raƙumi a cikin, misali dai. Sai ku ga rago an haife shi baki sutuk, iyayen kuma farare ne. Sai mutumin ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, la'allahu naza'a irqan, meyiwa ya ciro wata jijiya ne ta kakanni. To kunji, shine wancan abin Annabi yake ishara, wanda sai yanzu Bature ya gano shine dan adam nau'i nau'i ne, meyiwa ya ciro wani nau'i ne nasu. Wannan kenan. To idan kun gane haka, sai Annabi ya ce to kai ma danka meyiwa ya ciro wata jijiya ne. Dan haka sai ku ga gida ne, uwar baka, uban baki, sai ku ga an haifi da fari sitik. To ba wani tsegumi da za a rinka cewa to Allah 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 jadda mu alheri, duk munafunci ne, ƙarya kuke yi. In kika faɗa haka ma bulala ya kamata a yi miki, ƙazafi kike yi. Don shi ƙazafi da yin shi a kaikaice da yin shi ƙarara duk ɗaya ne. Ya kamata ku gane wannan. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama an haifi Usama. Da aka haifi Usama, sai ya wayi gari, sai ya zama fari ne. Sai mutane sai suka fara gunaguni, to ya za a yi uban shi baki, shi kuma ɗa ya zama fari? Amma fa an manta ita matar fara ce. Ku ji fa, saboda tsegumi ya fi daɗi. Shi ne ita matar fara ce, mijinta baƙin fata da suka haifi ɗa, sai ya zama fari. Yanzu wannan abin ya kamata ma a yi gulma, amma sai aka fara tsegumi. Rannan suna kwance da ɗan da uban, sun kwanta a mayafi, amma mayafin bai rufe kafafuwansu ba. Sai wani balaraben ƙauye, wanda su Larabawa tuni suna da wannan iri ilimi na kiyafa, da ya zo ya duba zanen ƙafan nan, sai ce inna ba'da hazihi lamin ba'd, ɗaya ƙafan nan ci daga ɗaya take. Sai manzo Allah ya shigo, fuskar shi tana farin ciki, yana fara'a, yana jin daɗi. Ya ce wa Aisha, baki ga wani wanda yake da ilimi na kiyafa ya zo ya bada shaida, bai ma san su waye a kwance ba, kafafuwan kawai ya kalla. Sai ya ce wannan daga cikin wannan ne, ma'ana ɗaya shi ya haifi ɗaya, amma fa bai ma san su waye a kwance ba, kuma duk Larabawa sun gamsu da wannan ilimin. Saboda haka wannan na ɗaya daga cikin hanya. To bayan nan fa, ga wannan karatu, bari karanta mana sannan ƙarasa mana magana. Sai ce wa idza ishtaraka salasatun fi wati'i amatin fi tuhurin malakaha kullu wahidun minhum fihi. Ga abin da karatun ne yake cewa, baiwa ce guda daya wanda yaje ya siye ta, da ya siye ta tana cikin tsarki ba a al'ada ba, sai ya sadu da ita, sai ya je sai ya sai da ita, da ya saida ita a cikin wannan tsarkin
sai na biyu da ya siye ta shi ma sai ya sadu da ita
shi ma a cikin wannan tsarkin sai sayar da ita ga wani na uku
shi ma yana zuwa sai ya sadu da ita yanzu mazaje uku sun sadu da ita a cikin tsarki da yake
to idan ta ture da yake karatun shi kadan ne ba ture ilimin shi bai da yawa
sai ce a tafi to DNA
in aka ji aka yi DNA din sai shirme ya bayyana shirman zai iya bayyana ta hanyar
ta iya yiwuwa a iya gano na kaza to sai zama shi ma wani irin wannan siffa yake da ita
amma bari ku ji mai musulunci ya ce wannan littafin ma wai yana daga cikin sababbin littafai da shekara 200 ne da ta wuce kadai aka rubuta amma kun ji gashi ya warware abu a wannan lokacin Bature yana can yana yawo kan dutse yana yawo da fatar damusa a jika ko wando bai iya sa abu faja'at bi waladin sai ta haihu wadda'uhu jami'an dukkan mazajen nan guda uku kowa yace nashi ne kuma yana da dalilin da zai ce nashi ne dan ya sadu da ita a cikin tsarki wanda za ta iya daukan ciki fayuqra'u bainahum mala yace sai ai qur'a tsakanin su to yanzu qur'a
misali nake so mana sai a samu takardu guda uku nan a sa jariri nan kuma a sa zero amma a sa zero
misali nake so mana kawai dan haka sai a gudun da takardun misali sai a jefar da su sai a ce kowa ya zo ya dauki takardar
wannan ya dauki jariri wannan ya dauki zero wannan ya dauki zero ana buɗe sai a ga jariri sai a ce naka ne
malam yake cewa wa man istahaqahu bil qur'ati wanda ya samu wannan dan ta hanyar qur'a ko fa alaihi lil akharin to wadannan mutum biyu da suka rage ku saurara ya zai yi da su sai ya ba su sulusadiyati
sai ya ba su biyu bisa uku na diya shi ne diya rakumi dari ne to biyu bisa uku na diya sai ki kasa nan ya zama rakumi 33 ko ki ce rakumi 33 da kwata to yanzu dan mu sauƙaƙe abu rakumi 33 ga kowane ɗaya daga cikin su wato bari ku ce yadda statistics ke saki kunga rakumi 99 ya fita to yanzu shi wannan da ya ɗauki ɗa kamar ya ɗauki kasan shi kenan ɗaya bisa uku waɗannan kuma sai shi ya biya su ya biya 33 da kwata 33 da kwata kun fahimta? To wannan ta'alikin ni ne zan yi ni kuma sai in ce da a kaddara wane mai suna Ahmad shine ya dauki da shine qur'a ta fada kan shi da Ibrahim da Musa ba su da hali ai ba su dauka ba su za a ba rakumi ko amma shi kuma wannan da ya dauka Ahmad din nan sai ya zama bai da halin da zai biya su rakumi 66
menene fatawa mai sauki ce cikin su sai a ce cikin kuwa yake san ta yanzu ba qur'a bace kuma cikin kuwa ke san ta uwa ne yace shi yake so
sai a ce to shikenan ka ba sauran mutum biyu
33 da kwata din kowa amma in mutane biyun kuma kowa yace ni ne wannan ma yace ni ne kun fahimci yadda magana take
to yanzu sai a dawo a yi qur'a tsakanin su su biyu
wanda ya tabbata gada sai a bashi dan in ya so shi kuma sai ya biya in kun fahimci waɗannan misalan nawa da kyau wato qur'a hanya ce ta warware rikici tsakanin mutanen da suna da daidaituwar haƙƙi ba wai wani ya fi haƙƙi fiye da wani ba dan haka
ku lura ke uwar gida ba ki fi amarya haƙƙi ba ke amarya ba ki fi uwar gida daraja ba ko kuma muhimmanci a'a menene ya kawo wance gidan nan aure me ya kawo wance gidan nan aure to wannan auren bai fi wannan ba
dan haka da auren da aka daura shi a Makka da auren da aka daura shi a bakin kwatami duk daraja aure ne
ko kun fahimta
don kada a fahimci cewa a ke yanzu zaki hada kanki da ni ni a gidan mai martabawa na fa aka aurar da ni ke kuma fa ba bakin kwata ni aka daura miki aure bane ana warin kwata ana fadawa a nan a'a ba nan ba haka bane menene ya daure ta da wannan namijin aure me ya daure ta da wannan aure to yanzu kawai aure ne rabitar to dan haka suna da tarayyar haƙoƙi to tunda suna da tarayyar haƙoƙi to in rikici ya rikice shine wannan hadisi na as-sayyida Aisha yake magana akan Qur'ani ina fata kun gane to sannan in kuka dubi wannan hadisi yana karantar da mu wata siffa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yakan yi ainihin wato tafiya da ainihin wata mace daga cikin matan shi ko kuma a ce yakan yi tafiya da matan shi saboda a aikin hajji mun ji ya tafi da matan shi gaba daya da aka zo ainihin sulhin Hudaybiya da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya hukunta cewa a yanka hadaya a yi aski a nan wurin da mutane suka kakare suna ganin to ya za su yi ga Makka ba su shiga ba wurin waye je nemi shawara wurin Ummu Salama ashe an yi wannan tafiyar da Ummu Salama kenan to dan haka babu laifi in mijinki yayi shawara ya ce zai yi tafiya da ke na kawo wannan ne saboda wata matsala ita ce akwai matar da za ta auri mijinta da sharadin ba zai raba ta da gari kaza ba malamai suka ce wannan sharadin ba ta ce ne ka je zaka aure ta an tura ka aikin soja ne Sokoto kai ko mutumin Gombe ne kaje zaka aure ta sai ta ce to ta yadda za ta aure ka amma fa ita ba za ta fita daga Sokoto ba ta ce ba laifi a daura aure aka daura aure ka gama aikin sojanka zaka yi ritaya ka koma Gombe kenan sai ka koma ba ta da wani haƙi ba ta da wani dalili akan haka ko kun fahimta ma'ana namiji yana da tasarrufin ya canza wa mace garin zama ko anguwa ko gidan zama kuna zaune da mijinki sai ce zan dauke ki ke zan kai ki shi kaji zaki zauna ina fata an gane ita kuma wance zan kai ta marmara ta zauna ba su laifi Allahumma sai in wani zalunci ya bayyana amma in ba haka ba to babu laifi akan haka Allah ya taimaka wa alaikum assalam wa rahmatullahi na'am
mata uku ne
na'am na'am
ko zan iya a wannan lokacin nan ban da bukatar yan mace ya kuwa ta wannan tafiyar da ke
da yanzu kuwa ka ce a tafiyar ba a dubi abu ko ɗauki safi nan da rana misali da na'adi na rana
cewa idan ke ƙuri'a taki ta fito sai kuma mijinki ai kika yi shawara ke kuma ba za ki je ba ta iya siyarwa da ƴar uwarki ya danganta idan abu ne wanda ta ga cewa za ta iya siye kun dai ta akan haka babu ne shi insha Allah domin halin ma za ki ga za ki ga tsarayen da shi a bisa wani abu da za a ba ki ina fata an gane babu ne shi ya kasance a kai insha Allah
kuma na karatu ba take mana eh
sai
ka kuma misali zuwa haka na'am idan aka yi ƙuri'a a wannan shekara na'am in a ƙuri'a guda uku ne sa ne ne
ne ne
ne ne ne ne ne
haka
ne shekara ba za a yi ne ne ne
haka ne
to yanzu idan tafiya ce ne gida ya saba yi lokaci bayan lokaci na zuwa
na'am
to a wannan ƙuri'a ta farko sai ta yi ta samu zuwa ta samu to in za a ƙara zuwa ta samu na biyu ba za a yi
ba za a yi ba tunda ya nuna wuri guda ne
amma inda a ce tafiyoyi ne mabambanta kawai, tafiya kamar yadda tafiya annabi sallallahu alaihi wa sallama nan kunga tafiye-tafiye ne mabambanta. Dan haka yayin da a tafiya haji ko kuma wani gari guda daya, wato kowace tana da haƙin ta je shi so guda ne, to amma wannan jimillar tafiya ce, babu laifin an yi ƙuri'a wannan ta fado kanta, karo na gaban za a sake ƙuri'a, za ta sake shiga cikin ƙuri'ar, mai yiwuwa sunanta ya sake fitowa. Amma kun gane maganar tafiya aikin hajji, kowace tana da haƙƙin aje da ita so guda ne, saboda haka inda ya sha bamban kenan da cewa an yi da wance ta riga ta je, to ba za a sake yi ba kuma sai wani kara, in a ce an gama wannan round din, an gama wannan kewayen. Allah ya taimaka. Na'am. Sai wa kuma? Wa alaikum salam wa rahmatullah.
Littafin yana da muhimmanci gano shi.
Na'am.
Na'am.
A to ai ba a baiwa kabiyar haƙƙinta ba. Eh shi ne kun ga maganar da muke kenan, an bi abin a bisa al'ada, ba a bi abin a bisa yadda shari'a take ba. Ina fata an gane. Sayar da abin nan ne malam Musa da littafin.
To. Ita matsalar tana da matukar muhimmanci ne, muhimmancin da ya kamata a bata wato yanayi na bincike sosai kwarai da gaske, dangane da matsala akan ƙura'a ko ta al-kiyafa, duk irin waɗannan matsalolin littafin ya tattauna, al-hukumu bil firasa wal amarat, duk wannan yana daga cikin hanyoyin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bi, ya ainihin wato abin mazhabu ahli madina jahlu halil muttaham, dan sake tsayar da abin da yake Ibn al-Qayyim a cikin wannan littafin nashi da shi at-turuq al-hukumiyya fi siyasati shar'iyya, shi shafi na 132 yace faslun at-tariqa at-tariqur rabi wal 20 al-hukmu bil qur'a, al-hukmu bil qur'a ya tattauna cewa bayanai ya gabata kaza kaza, yayi magana dangane da matsalan nan a can babubuka da suka gabata, to bayan da ya gama tattaunawa gashi yake cewa الحكم بالقرعة وقد تقدم الكلام عليها مستوفا والحجة في إثباتها وأنها أقوى من كثير من الطرق التي يحكم بها من أبطلها كمعاقد القمط والخص وجوه الآجر ونحو ذلك وأقوى من الحكم بكون الزوجة فراشا بمجرد العقد وإن علم قطعا عدم اجتماعهما واقوى من الحكم بالنقول المجرد عشان ديك هذا كمات مكوما مو تنتبو اند يذكي اشارة يا تتو ناشد مسألة جميع متكر مهم منشي وانا مسألة دنغني لقرعة سمع ايرم ودنا زامن اند اكي غنين cewa musulunci is no more relevant, wato musulunci ba shi ne ya dace da ire-iren waɗannan ainihin zamanin ba, tare da cewa waɗannan su na daga cikin hanyoyin da addinin musulunci ya biya warware rigingimu masu ɗimbin yawa, musamman yanzu wannan littafin da shi da ɗaya littafin na al-Imam Ibn al-Qayyim mai suna al-Firasa shi ya tattauna ire-iren waɗannan matsalolin, to amma wannan littafin shi ne littafi mafi faɗaɗawa da kuma yalwatawa game da matsalar da ta shafi ainihin wato ita ƙura'a ɗin.
ala ayyati hal dai wato duk ga wanda yake saurare ko ganin wannan cassette din sai ya samu wannan littafin sai ya ainihin wato karance shi kuma ya nazarce shi dangane da wannan matsala ta ainihin wato Qur'ani. Malamin ya biya warware musamman alƙalai da malamai waɗanda suke shiga rigingimu ko kuma warware rigingimu tsakanin mutane dangane da daidaituwar haƙoƙi da masu neman sulhun aure da makamantan haka, da mata waɗanda suke da'awar maji ya zalunce su ko kuma take da'awar a bata wani haƙƙi nata da makamantansu. To duk ire-iren waɗannan matsalolin suna nan, ya biya tattauna su ɗaya bayan ɗaya a cikin wannan littafi. Allah madaukakin sarki ya taimaka. To kafin dai mu ƙarƙare karatun wadda take da tambaya insha Allah ta'ala sai ta gabatar da tambayar. Wa alaikum salam. To bismillah bismillah, daga murya sosai ke magana. Ban gane tambayar ba ne. Na? Ban gane tambayar ba mai maita. Eh. Na. Wannan kadiyar ita ma tana daga cikin kadiya ta rabon haƙoƙi. Maganar ita ce, ina hukuncin matar da ranar kwananta ne ko yininta ne sai mijinta ya tafi ya ɗauki wannan kwanan ko kuma wannan haƙƙin na saduwar sai ya je ya sadu da wata mace daga cikin matan shi, shin yin haka zalunci ne ko kuwa ba zalunci ba ne? To da farko dai tukuna bari in marmazan karkaɓe mana wata al'ada wadda ɗaya ce amma ta rabu biyu a ƙasar Hausa, ta cewa in har ya shiga ya sadu da wata matar shi ya yi zina da ita, ba zina ba ce, miji bai taɓa zina da matar shi ba. Na biyu, a karkaɓe al'ada cewa in aka samu ɗa a cikin wannan saduwar an samu ɗan shege ko ɗan zina, wannan ma ƙarya ne, ba a taɓa haihuwar ɗa a gidan uban shi ya waye gari kuma ya zama ainihin wato a ce wannan ɗan ya zama wato shege ne ko makamantan haka ba. A sai dawowa dangane da amsar matsalar. Amsar matsalar kai tsaye shi ne, idan abu ne wanda ya zama sananne a tsakanin ita waccan matar wadda take ranar kwananta ne, kuma ya zama sananne tsakanin ita wannan ɗin da aka zo aka ɗauki wannan jima'i aka bayarwa, yaya waccan take gani an zalunce ta an ci haƙƙinta, to ita ma ranar girkinta za a iya zuwa a je a rama mata? Idan eh ne, to shi kenan babu zalunci. Amma in ya zama a ranar girkin wancan ne yake ɗauke ainihin wato saduwar sai ya je ya sadu da wance, to wannan kuma ya zalunci waccan ta hanya hana ta haƙƙinta tare da kuma baiwa wata wani haƙƙi wanda mai yiwuwa ma ita ba ta so, amma kuma ya je ya ba ta don biyan buƙatar kanshi. Wannan kawai shi ne takaitaccen bayani a kai. To sewa kuma. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Na'am. 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 Na.
To kaira anna saudata din shi.
Eh.
Wannan magana tana cikin matanin ne ko kuwa shi ne wayan
ne? A duk matanin hadisin ne. Ita Aisha ce tazo tana bada labarin abin tun daga kansu, kuma sai ta kawar da shi ta koma kamar mujarradin labari kawai take bayarwa. To ga inda yake cikakken bayani game da Qur'a din nan, inda yake faslun al-hukmu bil Qur'a. Ya tattauna matsalar, ya kawo yadda asalin ta yake a cikin musulunci cewa akwai ta. Ya sake tafiya ya ce faslun fi kayfiyatil qur'a, yaya ake yin qur'a din. Sannan ya sake cewa faslun fi mawadhi'il qur'a, a waɗannan wurare ake. F
فصل الحكم فيما اذا اعتق عبدا idan bawa ya yanta wani bawa sai wata matsala ta taso to ya za a yi qur'a misali ka yanta bawa sai kuma aka gano cewa kana cikin bakin talauci ko wasu bayi ko makamantan haka ya za a yi a dawo da wasu daga cikin bayin zama cikin bauta waɗanda kuma suka tabbata a yancin su tafi sannan sai ce faslun al adilla ala sihhati ta'yinil mutallaqa bil qur'a ana iya wato mutum ne yana da mata sai ya zama ya jeho saki sakin aka rasa kan waye fada to za a iya yin qur'a don gano wanda sakin zai tabbata ainihin akanta shine faslun al hukmu fi ma idza talaqa ihda nisa'i shine dai faslun law talaqa ihdahuma la bi ainihi shine dai faslun al hukmu fi ma idza zakara ba'da al qur'a anna al mutallaqa ghayraha bayan an yi qur'a an gano kuji an yi ƙuri'a an ga a Qur'an saki ya faɗa kan wanci sai daga baya sai ya tuno a ashe ma shi ga wanda ya saka din kuma sai ta zama ba ita ce ƙuri'a ta faɗo kanta ba ko kun fahimta a mantuwa ta faru mantuwa tana faruwa faslun fi ma law talaka ihda nisa'ihi wa tahtahu muslima ashe na faslun في رجل كان تحته ثلاث نسوة فطلق واحدة مبهمة شيني دي فصل لو قال أول غلام لن يطلع ليطلع فهو حر الحكم فيما ولدت تؤمن حيا وميتا فصل القرآن بين النساء إذا أراد الزوج السفر ونقشيني وانا حديثا نافاتا انقاني إذا مجيين في انتفيع bari mu ƙara satin da sauran lokaci kuma karatun karan ne bari ku ji abin da yace faslun yace ga wani fasli alqur'atu bainan nisa'i idza arada az-zawju as-safar ya ake qur'a tsakanin mataye idan mai gida ya nufin tafiya qala al-imam ahmad fi riwayati bakr ibn muhammad an abihi fi rajulin yakunu lahum ra'atani namiji ne guda yake da mata guda biyu wa huwa yuridu an yakhruja bi ihdahuma yana so ya fita ya tafiya da ɗaya daga cikin su qala imamu ahmad yace ya qara'a bainahuma sai ya qura'a tsakanin su fa takhruju ihdahuma bil qura'a aw takhruju ihdahuma birida al ukhra wa la yuridu al qura'a shin idan ya tashi fita zai fita da ɗaya daga cikin su da qura'a ne ko ko zai fita da ɗaya daga cikin su a halin ita ɗayar ta yafi ba sai an yi qura'a ba qala sai yace idza kharaja biha faqad radiyat wa illa aqra'a bainahuma in ya tashi fita da wance ta yarda to shikenan babu magana qur'a to amma in wance bata yarda ba fa ita ma sai dai aje da ita ko kuma a fasa duka kun san mata za ta iya daukan wannan ra'ayi ko dai aje da ita ma ko a fasa duka to in ba haka ba fa shi kuma sai ai qur'a sai ce hadha yadullu ala anna al-iqra'a bainahuma inma huwa inda at-tashah ashe wannan yana nuna qur'a din ana yi ne in aka samu rashin fahimta ko wace ta ki sassautawa fa amma idza radiyat ihdahuma bi khuruji darrataha falahu an yakhruja biha min ghairi qur'a idan har daya daga cikin su ta yadda a fita da dayar ba tare da qur'a ba sai a fita wa in kurihat in kuma tirsasa ta akai wa qalat tace la akhruju illa bi qur'a ita kuma wance da za a fita da ita din yanzu wance ta yadda ta zauna a gida wance kuma ta ce ni kuma ba zan fita ba sai dai in qur'a ce ta fada kaina ita wadda aka so ai tafiyar da ita kuma ba ta so wa qala la akhruju illa bi qur'a falaysa laha zalika sai malai ya ce a ba ta da wannan yanci tunda waccan ta yafi shi kuma mai gida yana so tafiya da ita wa yakhruju biha bi ghairi ridaha sai fita da ita ba tare da yaddar ta ba sai ta zumbura baki ta zo ta sa jassa fanan ta hada da koriya saboda dai kawai ta bata mishi rai ina fata an gane fa innahu yamliku al-khuruj biha saboda yana mallaka ya fita da ita wa inna ma waqafa al-amru ala al-qur'a inda mushahati ad-darra laha kadai ana yin qur'a ne in kishiya bata yadda ba kun ji bayani dashi yace faslun al-qur'a fi shira'i wal-bay ana yin qur'a wajen saye da sayarwa ma faslun fi mutashahinaini fil azani in aka zo ana kiran sallah ladan wannan yace ni zan yi wannan ma yace ni zan yi kun san akwai hadisi yayi ishara ga haka da annabi yace da mutane sun sallah ladan da ake samu wajen kiran sallah da sai an yi qur'a to yanzu in aka zo kiran sallah wannan yace ka dade kana kiran sallah nan yau sai dai ni likici ya rikice ya za a yi duk ya kawo gashi nan فصل الحكم في من تزوج امرأة على عبده من عبيده فصل إذا ادعى العبد أكثر من واحد جاشي دي دب بياني ندنغني لقرعة دي أكي الطرق الحكومية في السياسة الشرعية أبو عبد الله محمد شمس الدين ابن قيم الجوزية الله جعفر كامش تعالى دام الصورة على إن شاء الله تعالى أنا وعليكم السلام ورحمة الله تو بسم الله نعم 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 أي أيكي ني aikin kuma wanda ya zama akwai shagaltuwa mace ce danta yana ta kuka yanzu tana da ɗayan zabi biyu ne idan ya zama kukan zai shagaltar da ita gaba ɗaya hankalinta ya koma kan shi to ba za ta ce ta bashi nonon a sallah ba domin shi aiki in ya zama kaɗan ne ko a rarraba ne a sallah yana da sauki amma in ya zama akwai concentration wato akwai dukufa akan abu daya to ba da nono abu ne wanda yake akwai dukufa dan haka in ma ta yanke sallar ta ba dan nono saboda in ba ta haka ba ba za ta samu natsuwa a sallar ba za ta yi sallar kuma ya zama a ce a hukunce babu sallar ko kuma ta ainihin wato ga cewa za ta iya kauda hankalinta daga gare shi ta idan da sallar ta haka in dai ta san cewa abin zai ja mata hankali har tunaninta ya kau daga sallar to ta koma ta bashi nuna sai ta sako sallar daga baya wa alaikum salam na'am na'am a wannan ku duba akwai bambanci zanen yatsa da zanen hannu kun ga wannan yanzu zanen yatsa nan kun fahimta an zanen tafin hannu da zanen tafin kafa su ne ake samun dacewa tsakanin ɗa da uba ko ɗa da uwa amma nan na kan yatsu ake magana ba sa daya a wanne sosai kuwa sosai ai har abada ba zai daidai ba sai in kai baban shi ne ko kai dan shi shi ne ilimi ne na kiyafa ba mun karanta da ku a adab ba cewa larabawa daga cikin iliminsu suna da kiyafa misali daga cikin ilimin hausawa akwai dori ko to haka larabawa sun gaji wannan ilimin kamar yadda a ƙasar hausa kowa ne yake dori wasu mutane ne da suka gada suke koya wa zuriyarsa haka wannan ilimin na kiyafa cikakken bayanin ilimin kiyafa yana nan a cikin wannan littafi wa alaikum salam wa rahmatullah eh a ai da farko tukuna bai da yancin yayi inkarin ciki kawai bi mujarradin bai yi kama ba mun karanta a nan yanzu rashin kama ba dalili ne akan ba nashi ba amma a yanzu da ya dai inkari eh sai a ce to shikenan zai rantse sai rantse sai kuma yace ba zai rantse ba sai mai bulala 80 shikenan kawai haka mishi bulala shikenan kawai matsayin yayi wa matar shi kazafi ne dan zai ci gaba da zama a matsayin nashi ai ba za a kora da mujarradin wannan ba kawai misali kamar yayi wata ƙarya ne akai mai bulala kawai da ya koma yana nan nashi wa alaikum salam wa rahmatullah eh kamar yaya shikenan yana da yancin ya tafi da ita ko bata so bata so a tafi da ita ko eh ko kuwa shine bata so a tafi da ita yana da yancin ya tafi da ita ma'anar yanzu wannan magana in kun fahimta kenan idan ke a wurin mijinki ke kadai ce to kawai mijinki yana iya cewa kin tsa zamu tafi hukari in kika ce ni bana rajin tafiya yace kawai fara haka da kayanki kawai shikenan kawai shikenan wa alaikum salam wa rahmatullah
dai a hukunci ne na shari'a, sadaka ce take yi saboda ta tawassuli Allah ya kara danta lafiya, babu laifi. Amma in a hukunci ne na cewa wannan wata sunna ce da aka sunnanta, wannan babu wani asali akan haka. Eh, wa alaikum salam. Na'am. Na'am. Tuwai ciniki yana nan matukar ba dai an yi nuna rashin yardar a warware shi ba. Ciniki yana nan yanzu kawai, idan ita da aka sai kayanta ko makamantan haka ta gaba ta amince ba, to ita za ta iya ta da magana. Tambaya za ta iya, idan yanzu mun yi ciniki hannu da hannu gashi-gashi, mutum bai zo ba, shi kenan gari ya waye, shi kenan sai in warware cinikin, ya halatta. Zan yi warware cinikin, ya halatta. Shi ne ai, yanzu tana da injinta warware cinikin. Ba dan kuma ba, dan daga cikin abin da take ganin yanzu waccan ta samu, a sake juye ciniki, ciniki ya sake dawowa nata. To mu saurara anan insha Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.